أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يحق بركة مرساقوا وأن مسلاتي ميتار البركة وكما مركز نمجي ما دنتي قبدا مجلس منا القرآن وننشيني مجلسينا 40 دهو أتكم وأن مسلاتي munafatan ubangiji ya sakanta mana da alkhairi ka abin da ake dawainiya da shi, kuma ya sanya abin da ake yi dan shi ake yi khalisan liwaji. Muna 15 ga watan Rabiul Akhir, hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447, wanda yake daidai da 7 ga watan goma a kalandar Bature 2025. Kamar yadda muka saba kafin mu shiga karatu, inda tambaya ɗaya ko biyu sai mu amsa. Ka manta muna cikin wasu ayoyi wanda suke cikin suratul qasas, wanda muka zaba muka huddidan mu huddo fa'idodi wanda zan mu iya fa'idantuwa da su na rayuwarmu ta yau da gobe insha Allah. Shiga shi wantare ai tausayawa ne. Ai ka saya akan kaza, misalin yana iya yiwuwa ya kasance nasi tiya hatsi adala 40 misali, sai lokacin kaka na sayita irin kamar wannan lokacin na sayita dala 40, yanzu zuwa kamun shekara ta dawo ana lokacin kaka kamun a shiga damana, kaga ana samun ta tana kaiwa dala 100, sai ka ce to shikenan na karya, maimakon a kasuwa ana saida shi dala 100 ne, bari in saida muku shi dala 60, kaga ka ci riba a sama kuma ka yi sauki akan wannan. To kaga wannan ai ba wani abu bane ba, abinda shari'a ma ne take so shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace alajikam dan kasuwan da samhan izaba a samhan izashara, lokacin da zai saya towa zai yi kokari wai tsa maka kudin ka daidai ba tare da ya kware ka ba, haka lokacin kuma da zai saida zai yi kokari ya samu maslaha akan al'umma, ba zai takura ba yace a sai ya ci riba kaza akan kayan shi. Halaka ne cin riba, ina iya sayan wannan kayan jika 10 in ce in ba jika 100 ban na saidawa, kuma ba wanda ya sai tilasta ni ya ce mun a ai abin da kai ka wuce, a wannan san raina ne. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, sai da sayarwa an halatta maka in riba miliyan nawa zaka samu akan kayan jika 10, ubangiji bar ruwan shi akan haka. Kasuwa ce ka saya na saya, amintuwa ce muka yi, na aminta eh ka aminta, ga kaya ga kuɗi na amsa na take. To shine a wannan kuma halin shine iqala take shigowa, shine shi kuma manzo Allah ya yi magana akan iqala, duk wanda ya yi wa musulmi iqala to insha Allah shi ma Allah zai gafarta ni, Allah zai mi rangon shine kamar na saya. Misalin nazo na sayi wannan abin, nace a dinka na yin jikka din, bayan ka riga ka saye shi sai ka tafi sai wani abokin ka sai ya ce wannan abun yayi ke wallahi nawa ka saye shi, jikka 100 na saye shi, a in ka tafi nan cikin kasuwa za jikka 20 zaka same shi, kai kuma shi kuma jikka 10 ya same shi, ya limka ya lullumka to a lokacin nan yake ce to bari mu dawo in gani ko ya nira mun kudi na shi kace ake kira da ikala in yazo kace wallahi aka raba kallawo larura ta zo ina kyauta zan bana iya ba cinikin nan ba ma iya imza'in shi ba dan haka zan mero maka kayanka ka ba ni kudi na in kayan hakan ana son hakan Allah zai gafarta maka kai ba Allah kai ma zai maka rangwame wannan shine amma dai wantare abu ne wanda yake mai kyau babu wani garar a cikin kasuwa a cikin wantare kaya nani na kariya su ba dan kuni ba dan in tallafa wanda bai da shi yazo ya saya ko wanda kudin shi bai kai ba ko wanda karhin shi ya gaza ya saya yazo ya saya abu ne wanda shari'a tana son shi kuma duk wanda yace zai yi hakan to tabbas zai samu shi ma rangwame a gun ubangijin shi na wannan ainihi da kai fatawa ta malumai wanda suka tayi akan haramun ne kata bai halarta aya wani hali ne aka kwaci mafi yawa in ka tsaya kai da sani zaka gani kwacin da ake yi mafi yawan shi ba akan kaida bane ba gwamnati tana da kaidarta in kai kaza kai kaza kai kaza infraction ce ana iya ma sai zirin kayan da ka kawo shi kuma shi kamun ai sai zire ai da kai matakaiya wanda ake bi kana iya fansar da kayanka to dan ba a so ka fansa sai a dora maka abin da ya huce kudin kayanka to mi zaka yi ba tilas ka bar kaya ba abin da aka dora maka wanda zaka zuba kana iya zuwa ka so irin kayan ka zo ka auna su ka shigo da su kaga gobe ai kwa ai gonda ai ayi wannan yin to irin wannan kayan akwai wanda suke da kai malaman da suka dai suke ne haramun ne qat'an ai wantaran sa asida su in ma za a saida sai dai a zo a ba wanda yake da ainihin kayan a mai farashi a ce mai to ga kaya yaya za a yi duk da kasancewar matsala ce tana da sabani wurin malamai insha Allah a biyo ni bashi zuwa sati mai zawa in ban manta ba insha Allah zan bincika abinda malamai suka faɗa akan matsala insha Allah wa alaikum salam wajibi ne sai ta hudda in bata hudda ba to wannan akan shugabannin mu su ubangiji zai tarar da su gobe kiyama wallazina yaknuzuna zahaba wal fiddata wala yusikunha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim dan me sanya an wadi musu sun san da ana hutar da zakka ba su hudda wa dukiyar kasa ba zakka ba wannan hukuma tana komawa kansu mu ba ruwan mu a ciki amma dai duk abin da aka tono shi daga ƙasa to sai an hudda mai in sanke mu wafir rikazi al-khums duk abin da ka tono daga ƙasa petrol ne zinariya ne azurwa ce uranium ne minene komi idan an hudda sai an hudda in sanke din shi an bada fi sabilillahi daga ga dukkan wannan kasashen wanda bai da golf din nan dukkan su hudar da zakka suke yi hatta da Najeriya tana hudda zakkan manta amma dai mu nan bamu taba jin labarin an hudda zakkan mai ba in an hudda ambasada ake rarrabawa kasashe matalauta sai a zo a kowa a gungun tsara a bashi wannan ka'ida ce ta shari'a wajibi ne kasa in dai an ce tana tahiyya akan kowoyin da suke jagoranta ta musulmai ne to wajibi ne su hutar da abin da ake hutarwa daga kasa su hutar mai da zakka shine ɗaya cikin biyar in kuma ba a yi ba wannan kuma guba tana komawa kan wanda yake hutar da ita wanda yake da ikon ya ba da umarni a hutar in bai hutar ba to wannan kuma al'amari yana komawa zuwa gare shi da shi da ubangijin shi amma dai wajibi ne in an hudda a yi sibilan waɗanda suke cin zakka a ɗauka a ba su mabaranta na ƙasa tana bukata in kun hudda kurma a yi sibilan wani domin a ce to waɗancan a sanya wannan kuɗin a wuri kaza an kwanar da wanda suka cancanta shi ma wanda alkhairi ne Allah ya datar da mu Allah ta'ala a'lam a sallafar Allah yau in ba wani limami sai shi sai ya kala shi kun a sallafar Allah mai aka ce ba garda faqahu ma ta yassara min wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara bi ummul kitabi wa bi surati yana karanta ummul kitabi da wata sura duk abin da yazo maka kun ka karanta wai ba wai lalle ba sai kai wannan ba hatta ga sallafar Allah sallan nafila an so a ce an jada ta yi tsaho to wanda bai da harda aka buga aka rasa wanda bai da harda sai a sanya shi a ce to wa dan zo ka wannan mana Aisha yarda Allah shi tabbata a gareta da kai wanda suke sanyawa yake limanta su sallata ta nafila sallar tahajjudi yana bude mushaf, yana bude Qur'ani, yana karanta, yana kallo, yana karanta musu. Wannan a halin babu bayyana da aka iya, amma dai abin da yake shine ku nemo wanda yake maharbaci, ku sanya shi ya jagorance ku, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamanin da ya bada kan limanci shine ya ummukum aqra'ukum likitabillahi, wanda zai limance ku shine wanda yake ku sanin alqur'ani. To ka gani, in aka samu wani yana da izi 10, wani yana da izi 60, kaga ai ba ma gabatar da wanda yake da izi 10 wa akai wanda yake da izi 60. Wannan ita ce kaida, wanda ya rawaito hadisin yake bada labari, yake cewa ga abinda suka ji daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma kamun ya musulunta sahabban manzon Allah, in sai su wuce fatake, in za su wuce daga cikin musulmai, suna karantar da shi abinda suka ji na daga wahayi. Amma dai dangin su, kabilar su, basu musulunta ba. Lokacin da suka musulunta, suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya musu umurni, ya ummukum aqra'ukum likitabillahi, wanda zai limance ku shine wanda ya yi ku sanin alqur'ani. Yace da aka dawo gida aka leka, ba wanda ya kai da sanin alqur'ani, kuma ni ne wa asgaru, wa ana asgaru qawmi, ni ne mafi karancin shekaru a cikin iyayen namu, ga baba da ga wada ga wada ga kanan baba, sai aka ce kurum shi din shi zai limance su. Alimanci bai bukata wani, wannan limanci yana bukatar cancanta, wanda ya cancanta ya yi kowa karatun alqur'ani, shi za ku sanya. To menene a sallar farilla a ce sai an bude alqur'ani? In aya ɗaya lakan ya iya ya karanta muku, in dai shi ne wanda ya yi ku sani, sai ku hakura da aya ɗaya da ya iya, kurmi ya karanta muku Fatiha, ya karanta muku aya da wannan. Wa khasatan, abin da aka umurce ka shi ne ka karanta abin da ya sauka na daga alqur'ani. Ba a dora maka aka ce maka manzo Allah a surata a sallar magariba yana karanta wannan Fatiha da suratu Dura, kai ba a ce maka sai kai haka ba, ba a ce wajibi bane ba game da kai sai kai haka ba, gulgudan abin da zaka yi, faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata, daidai abin da yake so. In aya dai ka iya, kai in Fatiha ka dai kai sallar ka ta inganta, ko ba karanta wani abu ba. Allahu ta'ala a'lam. To kan mutum ya lokaci yo annabawa aka ce musu talakawa ne. To ga annabi Ayyuba, ga Suleiman nan, abinda Ubangiji ya ba Suleiman, Suleiman ba annabi bane ba, ba annabi bane ba, abinda ya ba wa Suleiman har abada ba a bawo, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, yace fasakharna lahu ar-riha tajri bi amri rukhaan haythu asab wa shayatin kullu banna'in wa gawwas wa akharina muqarranina fil asfad hadha ata'una fawnun aw amsik bi ghayri hisab. Ba kowane annabi bane ba talakawa. Annabin mu ma sallallahu alaihi wa sallama an nema ayi da shi mai kudin, yace a'a, Allah ka rayar da ni miskini, ka kashe ni a matsayin miskini, shi ya kiya. Kwana annabawa, kwana annabawa, wallahi ni kun gaba ai annabawan ba talakawa bane ba. Sai dai a ce dai sun yi kwanan hali irin halin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, halin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciyan gobe babu ne. Haka ake Aisha cewa ta yi ayyuka uku hayaki bai tashi a gidan manzo Allah ba. Aka tambaye ta, me kike ci? Abdanta Abdullah ibn Zubair, menene kuke ci? Na ce sai Abdullah ibn Zubair ne ya tambaya, kike ce me ai abu biyu bakake guda biyu ne muke ci, mu ce da bino mu sharuwa mu bakan malaiya, ba wani abu wanda zai samu bawa. Shi kuma shi me ake so game da bawa? In wani hali ka shiga ka mikawa Allah alhamdi. Wai karatun mu wancan satin da muka yi, ayoyin da muke wannan samun da rashin samun, ba shi bane soyayya ta Allah ba, shi ne farin bawa ya maida wa Allah al'amari, duk abin da ya zo ya rungume shi da hannu biyu. Wannan kuma hali ne na mummuni. Mummuni bai taba zama ba a hali ɗaya ba. A halin mummuni shi ne halin jarabtuwa. Diddirin samun da kake yi, to ka tabbatar wa zuciyarka wata rana kana iya waye gari, biye ta gagare ka. Kuma ba wanda ma zai san wani hali ake ba, kuma ayinin Allah yana iya budewa ka gani ka samu abin da baka taba tunani ba. Wannan jarrabawa ce ta mummuni a gani, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Idan kasancewa Fudail ibn Iyad yana cewa wannan aswabukum wa akhlasukum, wane ne zai yi aikata aiki nagari? Shine kun danya jarrabe ku, wane ne zai aikata aiki nagari ya tsantsance Ubangiji a ciki, kuma yayi galgwadan yayi kalkashin koyarwa ta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Da dai wannan rayuwar da ya dawo ma jarrabawa ce shi ne abin al'ajabi ga mummuni shi jarrabawa idan ta zo mai in alkhairi ne sai ya gode wa Allah sai a dada mai daga cikin alkhairin da aka bashi in kuma sharri ne jarrabawa ce wata musiba ce a lokacin nan musulmi sai ya meka wa Allah al'amarin shi sai ya yi hakuri ya mai da Allah al'amarin shi yace kuma wannan shi ne mafi alkhairi game da shi in ka wayi gari baka da shi ba wata kalma ba kurum kai abin da aka ce maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai musiba ce allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha allah sai kawo ta kasuwa mai albarka a buga a kwashi alkhairi kuma shi mas'ala ta jarrabawa game da mummuni yana da gata a gun ubangijin shi ba kowa ubangiji yake jarrabawa ba ana jarraba mutane ne masu imani kamar yadda aka tambaye manzo Allah su wane ne aka hi jarrabawa manzo Allah yake cewa al-anbiya'u summa al-amsalu fal-amsal ana jarraba annabawa ne wanda aka hi jarrabawa a rayuwar nan su ne annabawa sannan kwatankwatunsu sannan kwatankwatunsu sannan kwatankwatunsu yace kowa ana jarraba shi ne gulgurin gejin imanin shi ya nabilin imanin ka yake a hakan zake jarraba ka sannan idan ubangijinka ya jarraba ka sai ya baka cin al'amarin yake ce maka in ka shiga halin damuwa halin jarrabawa kurum ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha ga Allah yake kuma gare shi zamu koma Allah ka bani ladan wannan musibar da na shiga na waye gari taro ta gagare ni kuma ubangiji ka mai mini da abin da yayi wannan alkhairi wannan addu'a muna wasa ko muna sakaci da ita ummu salma manzan Allah ta samu a kallashin wannan addu'a lokacin da abu salma Allah mai cikawa ummu salma ta zo manzan Allah ya zo gida abu salma sai yake ce musu wannan take cewa yake cewa ummu salma ki wannan addu'a inna lillahi wa inna ilaihi allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha a lokacin da ya wuce tace wallahi a cikin zuciyata he da ya doso wane ne a garin Madina ya kai mijina alkhairi ai babu shi tace amma dai da yake umurni ne na manzo Allah ai a cikin addu'a ce ai Allah ka maye mini gurbin shi da mafi alkhairi shi take ce wato a garin Madina waye ya kai Abu Salma alkhairi ai babu shi a garin Madina ta san wane ne mijinta a lokacin nan tace tunda dai umurni ne na manzo Allah ba ma mayar da umurni na manzo Allah ba tace sai nayi wannan addu'a muka sa ido tace he gashi nan ina kare ta kaba he ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan ya aiko yana neman armina da Abu Salma da manzo Allah wani ne yahi alkhairi aka ko ai gashi nan tayi koyi da abinda manzo Allah ya mata umurni ya karantar da ita gashi kuma ta dace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka duk lokacin da mutun ya shiga cikin wani hali ko ma menene kai ko da dan tuntube kake yi ko da kaya kake yi to kai wannan adda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ma musiba ce allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha wallahu ta'ala sati da ya gabata mun karanta aya ta farko haka mun fara karanta aya ta biyu diddan mu zakulo abubuwan da muke iya fa'idantuwa da shi a cikin wannan aya shine aya ta biyu da muka karanta wa fata da fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ardi inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin yake cewa ka nemi gidan lahira da abinda ubangijinka ya wadata ka da shi a rayuwarka ta nan duniya kuma kada ka manta rabanka na rayuwarka ta nan ta duniya kamar yadda muka fassara malumai wa'ansu sun yi fassara suke cewa a'a wannan walatansa nasibaka min ad-dunya kai profite kwanukan da ubangiji ya baka na rayuwarka ta nan duniya kai abinda zaka samu gobe kiyama da su kinan wannan rayuwar taka ta duniya kada ka sake ta haka kurun kwanuka su ringa tahiya ba tare da ka ribanci abinda zaka ribance shi ba ko ba tare da kai abinda zaka ribance shi a gobe kiyama ba wasu daga cikin malaman tafsiri suke fassarawa kuma ita ce fassarawa da take mafi kusa yake ce wa kadda ka manta abinda ubangijinka ya wadata ka da shi ka more wa rayuwarka shine wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith duk irin ni'imar da ubangiji yayi maka to ka bayyana ka huto ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka gina mai kyau ka sayi mota mai kyau kai duk abinda yake kayan morewa ne ba tare da ya shagaltar da kai akan gobe kiyama ka ba to kai in dai Allah ya wadata ka da shi kada kai mako wannan duniya wannan duka kwanukan nawa ne in kai mako ma wani ne zaka barwa diyanka ne da matanka zaka barwa rubama diyan ba za mu mura ba wani ne wanda kuke gaba da shi gunnu wanda ba ku taba zaman arziki ba da shi ba in ka ganshi mata shi kake yi shi zai mu rubuciya dan haka duk lokacin da dama ta same ka to ka dama shine wala tansa nasibaka minad dunya kada ka taba manta rabanka na rayuwarka ta duniya kuma wa ahsin kama ahsanallahu ilayka ka kyautata ka bayyana ubangijin ka ya kyautata maka duk da mun kawo maganganu na malumai ainin kama kafun in ba li tashbihi bace ba kama ahsanallahu ilayka ai abinda ubangiji ya mana ba ma iya mayar mai da shi amma an baka dama ba kalkashin duke ubangiji ba kalkashin fadlan ubangiji bace muke ci ba shine wa ahsin kama ahsanallahu ilayka wala tabghil fasada fil ard wannan dukiyar da aka baka kada ka sanya ta wurin takile hanyoyi na sadadda ko hanyoyi na isar da wannan addinin na musulunci ka sakar da ka sanya wannan dukiyar taka hanyoyi na banna a saman doran kasa yake bayyana yake cewa inna allaha la yuhibbul musirin lalle allah baya san baya kaunan masu banna a saman doran kasa idan muka leka wannan ayar abubuwan da zan mu iya zakulawa kalkashi na daga fa'idodi shine na farko lalle tana iya kasance mana dalili akan karuna ya kasance yana ciyarsa da dukiyar shi wurin sabon ubangiji saboda masu mai nasiha cewa suka yi wabtaghi ma ataakallahu ad-daral akhira inda yana sanya dukiya a wurin neman lahira ai da ba sa mai galgadi ba ka sanya dukiyar ka dan ka samu gobe kiyamar ka ba ai shine ake kira da mafhumul mukhalafa inda yana yi da ba mai galgadi akan hakan ba dan bai yi ne sai suke ce mai wabtaghi ma ataakallahu ad-daral kaga wannan dukiyar da ubangijin ka ya baka wannan fadala da ubangijin ka yi maka ka nemi lahirar ka da ita in ko baka yi ba to wallahi tallahi zaka kuka da kanka a gobe kiyama kuma abu na biyu daga cikin abin da zamu iya fahimta a cikin ko fa'ida wanda zamu iya fa'idantuwa da ita kalkashin wannan ayat shine duk wanda ubangijin shi ya dauki dukiya ya bashi lokacin da zai ciyar da ita to ya kudurce wa zuciyar shi zai ciyar su ne dan Allah in babu niyyar zai dan Allah to baya yiwa a samu ladan abin da aka bada dan Allah baya yiwa a samu ladan abin da aka bada wajibi ne dukiya sai an bada ta dan Allah shi sun yanin wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhira sai nin yake mai ishara abinda ubangijin ka ya baka ka nemi lahirar ka da shi kaga in ka bada in wajibi ne ya kasance ka bada dan Allah ba dan wani ba shi sun ya da kai hadisin sa'ad bin abi waqas wanda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarce shi bai da lahiya a garin makka yake ce mai innaka lan tunfiq wa alam annaka lan tunfiq nafqatan tabtaghi biha wajha allah illa ujirta alaiha yace kai sani ba wata ciyasuwa da zaka yi dan Allah ka bada dan Allah ka ci da dan Allah yace wallahi face ubangijin ka ya baka ladan abinda ka bada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace tabtaghi biha wajha allah kana neman yardar ubangiji akan haka shine yake cewa hatta ma taj'al fi fiyya imra'atika sadaqa hatta da abinda zaka kawo gidanka ka ba iyallanka su ci matarka ka ci diyanka su ci shi ma sadaqa ne amma dai ya kasance tabtaghi biha wajha allah kai ne kana neman yardar ubangiji akan haka duk abinda zaka so ka kawo gidanka in ba dan Allah ba dan ka burge ta ka kawo wallahi baka da lada akan haka abinda ka kawo kana neman yardar ubangiji akan haka to wannan shine zaka samu lada a gurin ubangiji kaga wannan yana karantar da mu duk lokacin da bawa zai ciye su da wani abu yana neman yardar ubangiji to tabbas zai samu ladan abin da ya ciye su a gurin ubangiji kuma lokacin ko da ya ciye su da wata niyya daban ba niyyar yardar ubangiji ba niyyar ubangijin shi ya sakanta mai ba dan Allah ba to ba shi ba samun ladan abin da ya bada haka fa'ida ta uku abinda zamu iya fa'idantuwa da shi shine duk lokacin da bawa ya samu dukiya kada ya taba tunanin wayen shi ko dubarar shi yasa ya same ta ya sani wannan dukiyar fadala ce daga gun ubangiji shi sun ya aika ubangiji yace fi ma ataka nan ubangiji yake bayyana mana abinda masu mai nasiha suke me suke cewa fi ma ataka Allah daga cikin abinda ubangijin kai baka wannan shine yake karantar da kai duk abinda ka samu to tabbas daga cikin fadalar ubangiji ce shine yake iya budewa ya like ya kumtatawa wani ya yalwatawa wani wannan ba dan baya son wannan ba dan ya kumtata me ba wancan wanda aka yalwata me ba dan an yi san shi ba aka yalwata me ba amma dai yaqinin ka na ko a aqidarka ta ahlus sunna wal jamaa wajibi ne ka tabbatar duk abin da muka samu kalkashin fadala ta ubangiji ce shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kalkashin karantarwar shi da yamma wata karantarwa ta samun duniya da gobe kiyama yake ce maka ai duk lokacin da bawa ko musulmi bai gushewa a kullun sai ya shigo masallaci so biyar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da kai wa'ansu addu'o'i wanda duk lokacin da zaka tinkari dakin Allah to tabbas kana da lamarin haka yake cewa in zaka shigo sai ka nemi ubangiji ya bude maka daga rahamar shi ai yanzu ka zo ne kai zabi zabi ka gana da ubangijinka sai ka ce bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ftah li abwaab rahmatik ya ubangiji ka bude mini kogohin rahamarka ka zo ka gana da ubangijinka kogohin rahama anan ake sabu su lokacin da ka gama abin da kake yi zaka huta sai ka huta sai ka ce bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ftah li abwaab fadlika Allah ka bude mini kogohin fadalarka saboda ai ita wajen idan an huta ai da mu ubangiji ya bayyana mana a cikin suratul juma'a fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihuna idan an ce an gama sallah to ku huta ku tai ku neman fadalar ubangiji kasuwa ne a bubbuga duk inda ake samu a tai a nemi halaka ba a san musulmi ya zamanto ci ma zanne duk inda halaka take ka tai ka buga kai koda ya kama kai icce to kai alkhairi akan mutumin da zai zo ya zama yana jiran a bashi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kuma wannan abinda zaka tai kai ba shi bane yake sanyawa ba a samu arziki ba fadalar ubangiji ce sai kaga iccen da kake zuwa ka dan dauko ka zo ka saida Allah maka jimmuk shikenan wa kawai gari he dai a ganka abotoci wani mai kuɗi ne zaka bibi bayan shi ka gani yana da wata sana'a ta azu a gari wani daga gora ya fara wani daga kiwo ya fara wani daga haka ce ka'idar ta rayuwa wannan ita ce fadalar ubangiji to naka ka nema ubangijin kai baka daga cikin fadalar shi wannan kenan aya tana karantar da mu fi ma ataka Allah na daga abinda ubangiji ya baka wannan shine fadala wai ba wayo na ba ba aiki na bane yau ba iya kokari na ba ba adadin sa'o'in da nake yi bane ba ina badala ba shi zai sanya in tara dukiya a'a daga cikin abu na hudu daga cikin abubuwan da zamu iya fahimta karkashin wannan aya shine inda ubangiji yake cewa ad-daral akhira wannan yana tabbatar mana lalle da kai gobe kiyama wanda kowa da kowa zai tsaya a mai raskwada abin da ya aiwatar a rayuwar shi ta nan duniya inda babu gobe kiyama da bisa kawo ba suka fadi ba da ubangiji da bai tabbatar mana ba lalle da kai gobe kiyama wanda za a ma qaruna hisabin abin da shine fi ma ataka Allah daral akhira kinan daral akhiran nan muna iya zakulawa lalle tabbatuwar yinin gobe kiyama wanda za a yi wa kowa hisabi haka abu na biyar daga cikin abubuwan da zamu iya fahimta kalkashin ko mu fa'idanta kalkashin wannan ayar shine halattun mutun ya more wa abinda ubangijin shi ya bashi na daga dukiya kada ka zamanto abusan kamdarira ko kuma ka zanzo wannan kullun hannunka a haka Allah ya baka ya maka yalwa amma dai baka iya ci baka iya ciyar da iyalinka baka iya cin mai dadi sai ka mutu a ce da kai wani mai kudi wanda yake cewa ai mutane ba za su san ba abinda na tara ba yace sai radda Allah mini sai radda Allah mini rasuwa kuma hakan dan Allah mai rasuwa sai aka huddo dukiya dukiyar da ba taba tunanin wanda da yana da ita ba ka ganshi yana wahama da tsohuwar mota ko kuma wannan ka ganshi yana iya sayan motar miliyan 50 ya danna amma da zaka ganshi kan tsohon moto yana taya riga ba mai kyau ba shine kenan wannan ayar tana karantar da mu yana da kyau game da musulmi abinda ubangiji ya baka ka mora a rayuwarka ta duniya amma dai da sharadi kada ka sanya abinda ubangijin ka ya baka ta hanyar sabani ka nemi lahirarka da shi kuma wannan morewa duk abinda zaka kai hatta da kai in ka nema ka ci yasa da kanka dan ka samu lamarin samun kwanuka masu kyau rayuwa mai kyau lahiya mai kyau kai tsayin daka wurin bautawa ubangiji wallahi duk abinda ka ci da kanka yi ka samu lada shi sun ya yi Abu Musa al-Ash'ari da shi da Mu'adh bin Jabal lokacin da aka tura su jakadodi garin Yaman. Abu Musa al-Ash'ari yake tambayar Mu'adh, yake cewa ya kake karanta Al-Qur'ani? Mu'adh ya tambaye Abu Musa al-Ash'ari, yace a yana karanta shi ya fa. Abu Musa al-Ash'ari ya tambaye Mu'adh, Mu'adh yake cewa ahtasibu nawmati wa qaumati. Mu'adh bin Jabal yace kaga barci na da zama na dukkan su cikin lada nake. Yaya haka? Yace ina kwanci ne da zimmar, ina karanta Qur'ani lokaci bayan lokaci. Yace in na karanta sai in kwanta in yi barci dan in samu kuzarin da in na tashi zan sake karanta abin da irin abin da na karanta da su. Ka gani barcin shi cikin lada yake, tashin shi zaman shi cikin lada yake. Haka kai ma Allah ya wadata ka duk abin da zaka saya ka morewa rayuwarka dan ka samu karshen yi wa ubangijinka ibada, dan ka samu lahiya mai kyau, ka tsaya kai azumi kai ibada mai kyau, ka tsaya tsayin daka tsayuwar dare, duka wannan zaka samu lada a gaban ubangijinka, kai dan wa dan shi. To shine nan da sharadin duk abin da ubangijinka ya baka an halatta maka ka muri wa rayuwarka, ka she mai kyau, ka shiga mai kyau, ka gina mai kyau, ka hawo mai kyau, komi ka yi, yace amma dai da sharadin kada ka sanya wannan dukiyar taka wurin sabawa Ubangiji. Shine Ubangiji yake bayyana mana a cikin jumlar nasihar da shi wa'annan mutane na gari suke yi wa Qaruna, suke ce wala tansa nasibaka minad dunya, kada ka taba manta rabanka na rayuwarka ta nan duniya. Abinda Ubangijinka ya baka ka tsaya tsayin daka, ka ci, ka yi ibada, ka bada sadaka, ka bada zakka, ka yi aikin hajji, ka yi kaza, ka yi kaza, ka yi kaza da wannan dukiyar taka don samun gobe kiyamarka. Abu na shidda da za mu iya fa'idantuwa da shi ƙarƙashin wannan aya shine, idan ka tsaya ka kalli aya za ka iya fahimta waɗannan wanda suke yi wa Qaruna nasiha suna da usulubi mai kyau. Shine he suke bayyanawa usulubin da suka kawo shine wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka, ai wannan duke Qaruna ba wayenka bane ba dabaraka ba, fadalar Ubangiji sai ta tabbata akan ka same ta, dan haka ka kyautata ka bawa wanda suke da wannan dukiya, wanda suka cancanta su ci wannan dukiya, kan zakka, kan sadaka, kan makusanta wanda ya cancanta a taimakawa, kai kokari ka kyautata musu kai ma kamar yanda Ubangijinka ya maka fadala ya baka wannan dukiya. Kaga wannan shike karantar da kai, lalle wa'annan mutanen suna da usulubi dan sun hararo me kyauta ce Ubangijinka ya maka, ya kyautata maka daga cikin fadalar shi kai ma ka kyautata. Haka abu na bakwai abinda za mu iya fa'idantuwa da shi, wa'annan masu yi mai nasiha sai suke tunatar da shi ni'imar da Ubangijin shi ya yi mai. Wannan ni'imar da bakka da yanzu ka samu, ka dandana kwanukan da kai wanda bakka da ka san yaya ake shi, ya kumbe ci ba, ya kumbe da shi, ya kun yana da wata bukata, ya rasa wanda zai mai gata ya bashi abinda zai biya bukatun shi. To yanzu kuma kai Allah yi maka irin kwanukan da kai a can baya, shine irin kwanukan da waɗannan mutanen suke rayuwa a kai shi. Dan haka ka kyautata kamar yanda Ubangijinka ya kyautata maka, ba wayo ba dabara ba yake sanyawa a samu wannan dukiya ba. Sai abu na takwas da zamu iya fa'idantuwa da shi karkashin wannan ayar shine haramcin daukan niyya ta yada banna. Ka gani a ciki ai suke cewa wala tabghil fasada fil ard, kada kai yunkurin yada banna a saman doren kasa. Ka gani niyya ce. To in an ce kada ka dau niyya min babi aula, kada ka aikata. Kaga wannan shi ake kira mafhumul muwafaqa. Kenan wannan min babi aula, kadda mutum kadda yayi niyyar yin aikata aiki wanda yake na banna da wannan gata da Ubangiji ya mai ko wannan fadala wanda Ubangiji ya bashi na daga dukiya. Haka karshen aya abu na tarwa wanda za mu iya fa'idantuwa da shi shine kashedi da suke yi mai na lalle kadda ya yaɗa banna a saman doren ƙasa sun ƙara tabbatar maka soyayyar Ubangiji da rashin soyayya ta Ubangiji akan wanda yake yaɗa banna a saman doren ƙasa. Soyayya kuma tana tabbatuwa ga waɗanda ba sa yaɗa banna a saman doren ƙasa. Kaga wannan yana ɗaya daga cikin isbatu mahabbatillahi, tabbatuwar soyayya ta Allah akan bayin shi. Kaga suka kawo suke cewa inna Allah la yuhibbul mufsirin, lalle Allah baya son waɗanda suke yaɗa banna a saman doren ƙasa. Kaga wannan yana tabbatar maka soyayya ta Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala. kalgashin wannan ayan muna iya huddo wannan abubuwa guda goma sai mu ci gaba akan aya ta gaba ubangiji yake bayyana mana yake cewa qala inna ma utitu ala ilmin indi aw lam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihim almujrimun yake cewa ai wannan dukiyar da kuke gani ya ku akarmakan lahu ya kai malan ya kai mai nasiha ai wannan dukiya tunda in ka dauki a yayin da qaru ne yake mayar musu da martani yana musu izgibili ka kamanta a can baya ubangiji ya ce maka inna qaruna kana min qaumin musa yana ɗaya daga cikin mabiya annabin musa amma dai gashi nan shi sanya in ba ku manta ba farkon karatun mu na kawo nayi to gaciya akan wata aya ta cikin suratul tauba wanda ubangiji wanda yake ce mana ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون يتي دغت كين مبيا دغت كين متانك يا منزا الله صلى الله عليه وسلم دغت كين الأمك يا كي منزا الله صلى الله عليه وسلم دكوي وند زاس دوو وبنجي القوي la in atana min fadlihi wallahi ubangiji in dai zaka bamu daga cikin fadlanka ka wadata mu irin wadata ta suwana da suwana da suwane la nasaddaqanna tabbas bit tawkid tabbas ubangiji zamu hutar da wannan dukiyar mu sadaka masallatai yanda ake ginawa zamu gina zamu bada zamu yi agaji zamu yi kaza zamu yi kaza zamu yi kaza zamu taimaka bangare bangare kowane bangare za a ga hannunmu a ciki wannan kunan da min salihin yace kuma tabbas ubangiji zamu kasance mutane na gari kamar yanda muka kasance a yanzu wannan shine alƙawarin da yayi wa ubangiji zaka ga ya naci Allah Allah tsakar dare Allah Allah amma dai yace falamma atahum min fadlihi lokacin da ubangiji ya dauka ya ba su daga cikin fadalar shi bakhilu bihi yace yi wa ubangiji ruwa sakarci bai san ba mai bada wa Allah ne in ya ga dama sai ya kwaci ba kuma wanda ya isa ya kai maka kara zuwa ga wani a kwato maka hakinka a maido maka abin da wanda nawa ka gani mai kuɗi yawa ya gari amma ya gari ba komai ba komai wanda daga cikin malama yana cewa wallahi tallahi ya ce shi a wurin wannan mai kuɗin ya fara ganin mota wadda daga ɗaki sai ka danna mata ya gwada ka danna mata ka danna mutum ta tashi ta ringa ralanci kurum daga ka zo shiga za ka yi ka tashi ya ce amma dai yawa ya gari biye ta fi ƙarfin shi gidan da zai zamana bawo sai ƙauye ya koma muhari aka koma kaga wannan al'amari ne na ubangiji to shi kuma dan sakarci yana ganin wayo dabara ita take sanyawa a tada shine lokacin da ubangiji ya bashi daga fadalar shi bakhilu bihi ya ce sai ya ma ubangiji ruwa watawallawahum mu'ridun sai ya juya baya ya bijire ya nuna shi ma wata isa ce ko shi ma wata tsiya ce shi ma yi in babu mu bai ruwa a yi harkar addinin a yi mu ne dama masu taimaka ya ce to haka ubangiji yake in karnar munafunci a cikin zukatansu ila yomi ya kauna hobi ma akhlafun laha ma wa'aduhu zuwa ranar da za su tarar da ubangiji sakamakon saba wa ubangiji alkawarin da suka yi mai abin ma kamun ya kazi gun kuma daga ƙarya da suka yi wa ubangiji bai da shi ya yi an bashi bai yi ba kaga ƙarya ce sabawa ubangiji alƙawari ne shi kuma duk wanda ya sabawa ubangiji alƙawari wallahi wanda ka sabawa abokinka alƙawari ya yi maka sauki in ubangiji ya kama ka abin zai zo da dan sauki tsankaninka da kai da shi ne amma dai sabawa ubangiji alƙawari wannan yana ɗaya daga cikin babban musiba shi ne nan kaga yake bayyanawa Haru ne yana ɗaya daga cikin mabiya amma dai kaga wanda suke masu ilimi daga cikinsu suke mai nasiha ka dawo kan turba sai yake musu izgili shi kuma yin izgili da addini ko yin izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yin izgili da ayoyin ubangiji qatan yana kawartar da mutum wajibi ne wanda ya siffanta da wannan abun wajibi ne ya dawo ya sake bibita la ilaha illallah shine nan yake cewa inna ma utituhu ala ilmin indi wannan dukiyar da kuka gani diddawanta ilimi na ne wayo na ne dabara ta ne iya marketing da ina ne iya juye biye ta koma da la'ukuci tunda mu aqaida finance shine bai yiwa n plus n integral a turwa. In ka ce n plus n integral a j, to aikin banza kenan, wannan ba dan kasuwa bake nan ba, ko ya alashi. In ka sanya biye ta koma dala uku, wannan ita ce ka'idar iktisad. Yake cewa to wannan abinda kuka ga na tara ilimi na ne, yake cewa a lokacin nan Ubangiji sai yake mayar me da martani. Awalam ya'lam, shi Karuna bai sani ba dan jahilci, annallaha qad ahlaka min qablihi min al-quruni, lalle Ubangiji ya riga ya halakar da waɗanda suka gabace shi karninnuka da dama. Man huwa ashaddu minhu quwwatan, a cikin su da kai wanda suka yi shi ƙarhi. In ƙarhi ne ba cewa yi wayan shi bane ba, ƙarhin shi ne ba, da kai wanda suka yi shi ƙarhi. Wa aksaru jama'a, wanda suka yi shi tara dukiya tsaba geranta. In dai tarawa ce an samu wanda suka yi shi tarawa, iya tarawa. Wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun, yace ba a ma tambayar, sai ba a ma tambayar, ba a ma tambayar zunuban azzalimai, zunuban mujrimai a gobe kiyama. Kurun mutar jahannama ita ce makoma. Shine kalkashin wannan ayat, muna iya fa'idantuwa ko muna iya zakulowa an su fa'idoji. Na farko shine bayanin da ƙaru ne yake, idan ka tsaya ka kalli ayar zaka ga bayanin da ƙaru ne yake yi. Inna ma uridu wa ala ilmin indi, kada iya fahimta ƙaru ne bai yarda ba wai Ubangiji ne ya ɗauki wannan dukiyar ya bashi, a ilimi na ne. Kenan mafhumul mukhalafa, bin yarda ba da wani ne ya sanya an samu wannan dukiya. Wayo na ne dubara ta ce, ƙarhi na ne. Kaga wannan shi kuma ƙalubale ne game da bawan da Ubangiji ya bashi ni'ima, ya bijire akan ni'imar, yana ganin malamin shi ne ko kuma iyawar shi ce ko kuma dubara shi ce ko kuma iya juye kuɗin shi. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake gadarwa bawa hushi a gun Ubangiji. Duk abin da ka samu, kada ka taɓa tunanin wayanka ne ko dubaranka ne ko babanka ne. Ka tabbatar na farko wanda yake da fadala shi ne Ubangiji. In bai ga dama ba, ba wanda ya isa ya sanya a samu. Ka tuna da hadisul qudsi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana, inda mutane za su tattaru tun na farko har na ƙarshe su ce a'a, ai wannan nan sai mun maida shi sarkin garinmu, ko sai mun maida shi yayi kowa kuɗi a garinmu, yace wallahi ba su isa ba sai abin da Ubangiji ya riga ya kaddara wa bawan shi. Haka da za su tattaru tun na farko har na ƙarshe su ce a ai wannan yayi mun cutar da shi, yayi mun kashe shi, yayi mun yi kaza, yace wallahi ba su isa su yi ba sai abin da Ubangiji ya riga ya kaddara. Taron gangami aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da aka sheshi aka wayi gari ba manzo Allah. Kaga ku ai bawan da ya isa sai abinda Ubangiji ya kaddara wa bawa. Shi sanya nan, idan ka fahimci ko ka tsaya ka lura kar ka kalli aya, zaka tabbatar ƙaruna ya bijire, ya zamanto buturu akan lalle bai yarda ba akan Ubangijin shi shine ya mai fadalar samun wannan dukiya. Abu na biyu shine duk wanda daga cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kudurce wa zuciyar shi, wayen shi ko dubarar shi ko wani ya sanya ya samu dukiya, to zaka hada shi turbar sa ɗaya da shi da ƙaruna, ba su da bambanci, saboda bai yarda ba akan ni'imar da Ubangijin shi yayi ne. Wannan shi kuma yana kawo kamar yadda muka bayyana, yana sanyawa bawa ya hada da shoda hushi na Ubangiji. Abu na uku shine zan mu gani lalle Ubangiji kalkashin wannan ayat ya wabbaha, ya yi tirda Allah wadare da waɗanda suke alfahari da neman su, suna tunanin ai yanzu ai mu ne ai nahi kowa iya sanin loji sai layin kwantabul, don haka bai yiwuwa ai sai da ni. Shi ko bai san fadala ce ta Ubangiji, wani yaro da yake sitar he zo he maka dekor tiken duka loji sai layin kan yana iya ma mai maka piratan shi ba abinda za a yi. Kana nan kana ta hauka, ki sanya duk abin da ka samu kanka akan shi, shine fadala ce daga gun Ubangiji. Shine kanda Ubangiji ya tozartar da ko ya yi tarda Allah wadare ga mutanen da suke alfahari da abin da Ubangijin su ya ba su na daga ni'ima. Ilimi ne, dukiya ne, yana ganin wayan shi ne, dubara shi ce ko kuma a'a, kasancewar ya yi lakwali mai tsada, ya yi kaza, ya yi irin university kaza, shi ya sanya yake da irin wannan farwazo. Wallahi ba haka ba ne ba. Ubangiji in ya gada ma sai ya dakile fahimtar, ka gaza fahimtar wani abu wanda ma bai yi lakwali ba sai ya zo ya fahimtar da kai. da haka ba wani abu ne ba duk abin da ka samu ka maida shi gun Allah ka gode wa Allah shi kuma tsari na Ubangiji in dai zaka gode me to shi kuma zai kara maka daga cikin baiwar da yi maka zai kara maka daga cikin fadal da yi maka daga cikin abin da zamu iya fa'idantuwa abu na hudu kalkashin wannan ayar shine lalle a gobe kiyama Ubangiji baya tambayar zunuban azzalimai barantana ya musu rahama a gobe kiyama ai inda bawa zai zo ya tsaya yayi zabi zabi da Ubangiji rubbama Ubangijin shi jiga ta ya ji kanshi ya rahamshe shi ya sanya shi girar aljanna to su daga sun zo kun fi da su ta jahannama shine wala yusalu an zunubihim almujrimun ayata gaba a gulguje shine Ubangiji yake bayyana wa fa kharaja ala qaumihi fi zinati قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارو إنه لذو حظ عظيم هيغا باين ياي هتونا هتودا أبنجزي يانون إسا يانون قاسيتا يانون جرمان كي aloka cin nan ubangiji sai yake labarta mana wata rana sai ga karuna ya huto a cikin mutanen shi a kawa ta isa in an ce maka zina shine kawa wadda ta kai makurata a wurin daukar kawa mu kuma a halin mu na musulmai ubangiji ya umurce mu ba wani wuri inda ya kamata mu daukawa mu zo sama da masallaci ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya ku diyan bani adam ku daukawa duk lokacin da za ku tahi ku gada da ubangijin ku kaga wannan lokacin ne ya kamata a ce a same ka cikin kawa iya kawa yace kuma ku ci ku sha kada ku huce gona da irki kada ku yi alawar bazaranci Allah baya bukatar waɗanda suke huce gona da iri ko masu alawar bazaranci to shi wannan a ƙaruna irin wannan rana ta azo a gani he ya huto a cikin kawa ta azo a gani wanda wannan kawar ta sanya wa'ansu wanda ba sai ina aka sa gaba a rayuwar duniya ba sai ta rudar da su suke tunanin ai wannan kawar ita ce soyayyar da Allah yake yi wa ƙaruna ai tunda ya riga ya bashi ya fi kowa a cikin mu wallahi tallahi kada ka taba tunanin wai wani ya rude ka abinda Allah ya baka kai kokari ka ƙara godewa Ubangiji zai ƙara maka daga cikin nutsuwa daga cikin nutsuwa daga cikin shari'a daga cikin fadla wanda yayi maka shi aslan da kwai riwaya wanda Imam Tirmidhi ya kawo yake cewa mutane guda hudu ne a duniyar nan mutum ɗaya yana aiki ɗaya yana kamanceceniya da shi yana da ladan shi haka shi ma mai zunubi ɗaya yana yi ɗaya bai aikin kuma yana da ladan shi yana da zunubin shi yace na farko shine mutumin da Allah ya bashi ilimi ya bashi dukiya wannan ilimin yana sanya shi a inda ya dace yana karantar da al'umma dukiyar shi kuma yana sanya ta hanya ta kwarai yana da lada dan Allah yake yana da lada ko bai da lada sai ga wani can a can shi bai da ilimin ko kuma bai da dukiya amma dai kullun kwadayi yake ya za a in samu ilimi irin na malam wani in samu dukiya irin ta malam wani ni ma a ringa taimakawa wannan addinin yace to dukkan suna da lada dai a gun Ubangiji sai mai zunubi shi kuma ga wancan bai da komai Allah ka kiyaye shi gashi can wancan Allah ya bashi daga cikin ni'ima ya Allah ya mai fadala amma dai yana sanya duke shi wurin sabawa Ubangiji ka gani yana da zunubi ko bai da zunubi in rayuwa ta kare a haka ka san ai makoma sai gyaran Allah to shi kuma wancan gashi can a fada ya dora shayi ta yake yi wani ai abin da yake ma bai ma iya ba inda ni ne nake da irin motar shi inda ni ne nake da irin kudin shi ai zan yi kaza yace to azunubi dukkan su kowa su daya kaga aikin banza kai baka mure ba kai baka zunubin ba amma da kai riwaya ce wadda take ingantatta Allah kiyaye to shine nan Ubangiji yake labarta mana allazina yuriduna alhayata ad-dunya wanda kurum sura yusa kurum ya za'i a samu duniya sai suke cewa ya laita lana misla ma utiya qarun ya kai can mu da amma mu ma an ba mu abin da aka ba qaruna innahu lazu hazzin azim tabbas qaruna yana da rabo wanda yake mai girma a gun Ubangiji to shine abinda zan mu iya fa'idantuwa da shi a gulguje minti hudu ya rage mana shine mahurko dukiya duk lokacin da kaga mutum yana da ita wallahi sai wanda Ubangijin shi ya ji kanshi yana so ya nuna isa a cikin dukiya yana so ya nuna wannan dukiyar da Allah ba shi bai baka ba bai ba wancan ba tilas in zaman to sama wani zai haramta a ringa bashi hannu wani zai haramta lokacin da za a ganshi sai lokaci kaza da kaza sai an ga dama a baka dama ka shigo gidan shi ko ka zo inda yake aiki sannan ka ganshi wannan mafi yawa masu dukiya suna da wannan halin to nan Qarun da zaka gani ya huto yana nuna isa da kaseta da girma albarkacin wannan dukiyar tashi shine idan ya hawo kawa zaka zo zaka ga wannan kawa kamar kace shi kadai ubangiji yake so a duniyar nan hatta da mu san ubangijin shi baya san shi kawa iya kawa wannan kuma wannan tsari ne na mai dukiya da gaske kuma abinda zamu iya fa'idantuwa shine duk lokacin da kaga mai dukiya zaka samu wanda bisa da dogon hange akan rayuwar duniya da abinda yake jiran sa a gobe kiyama zaka gani za su ringa ruduwa da abinda wancin yake da shine dai nafsu shay dai hadisin da muka karanta shine zaka ga mutun yana alfahari yana cewa dani ne nake da kaza da sai nayi kaza da sai nayi kaza da sai nayi kaza to zaka gani wanda bai da dubbe da ilimi na duniya ko bai sai inda ya saga ba wanda bai da dogon hange a rayuwa ta nan duniya zaka gani yana irin maganar da mutanen Qarun suke yi ya laita lana muslima ko ke Qarun ya kai can mu ma da ma an mana abinda ko an ba mu abinda aka ba Qarun ai Qarun yana da rabo mai girma a gun ubangijin shi haka daga cikin abin da zamu iya fahimta shine duk lokacin da aka ce maka jama'a ta yiwu akan abin da ba haka ba to tabbas zaka samu wa'ansu nagari sun fahimci gaskiya al'amari sun koma gehi wannan kuma su ake kiran su da jama'a ko da mutun ɗaya ne za a kira shi da jama'a wanda ya kasance akan gaskiya bai yiwuwa a ce dukkan al'umma ta tattaru akan bata kurum sai an samu koda mutun ɗaya ne ya ware ya zamanto akan gaskiya to daga cikin waɗanda suka kasance akan gaskiya waɗanda suka san haqa'iq na rayuwar duniya ya rayuwar nan take rayuwar nan da duniya ba rayuwa bace wanda take da gwamammiya ba rayuwa ce wanda take ilkadan duk abin da ka tara lokaci ne daga ya kai zaka bar shi zaka koma zuwa ga ubangijin ka to menene amfanin ma ka ringa ruduwa menene amfanin ka ringa jinji da kai menene amfanin ka hana Allah menene amfanin ka yi wa mutane ruwa daga cikin abin da ubangijin ka baka shine nan waɗanda suka san yaya da yin rayuwa yake ya ne ne abin yake a gun ubangiji sai yake suke bayyana ma Qaruna suke bayyanawa wai wannan ba komai bane ba sawabullahi khairul liman amana wa amila salih aya ta gaba lalle ladan da yake gun ubangiji na idan ka tsaya ka bautata mai kai abin da ya umurce ka yahi alkhairi na daga abin da zaka samu a rayuwar nan ta na duniya duk abin da zaka ci zaka more inda shi abu ne wanda yake ba dawwamamme ba wani lokaci kana rayuwar gakanin za a ce maka da kaza da kaza da kaza ka kara ci kaga wannan ai kalubale ne ita kuma aljanna idan ka shiga madawwamiya ce har abada ba za a haramta maka a ce maka da kaza ba za ka ci ba abinda ma aka ce wa babanmu annabi adam kadda yace an riga ya an huta wancan lissahin yanzu duk abinda muka gani a cikin aljanna kurun ka take ci qutufuha daniya kudu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliya in aka ce maka ka ci ka sha na daga abin da ka kwanukan da kai a rayuwarka na tanan duniya wanda kai kana bautar ubangiji sakamako ne aka yi maka ka ci ka sha ba a maka togaciya akan wani abu ba to ina amfanin ka bata duniyarka ka bata lahirarka akan wannan duniya da wani lokacin ko kana da halin za a ce maka ka ƙara cin kaza kaga ai wannan kalubale ne shine ne yake bayyana mana masu ilimi daga cikin waɗannan mutanen wanda suka san haƙiƙanin rayuwar duniya ba komai bane ba illa shirme innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakkurun bainakum wa takazzurun fil amwali wal aulad rayuwar duniyar nan abubuwa ne wanda ubangiji ya zara ya tsaye ya zana mana wanda kurma akan su ne muke take yayyaniya akan su lahwun wal aulad wargi ne da wasa wa zinatun in sa kaza in hawo mota kaza in gina mai beni bakwai in gina kaza wa tafakkurun fil amwali wal aulad muringa nuna isa muringa alfahari da jijji da kai akan ina da diya goma ina da miliyan goma ina da miliyan 30 na samu kaza na kai yanzu ba na zan yi anniversary miliyan ita guda wannan hushi ne rayuwar ta duniya banda shi babu komai alkhairin ta shine alim aw mutaallim aw zikrullahi wa ma wala shine komai neman ilimi komai karantar da addini ko kuma ambaton ubangiji wannan shine gatar na duniya bayan shi babu wani gata da wannan duniya daga ita kuma bata da zaman bata da kat bata da garanti inda tana da garanti ne ma da sai a shan take a biye mata to bata da garanti kai tsaye tana iya zauwa shikenan abinda duk kai programi a rayuwar naka wannan mutuwar ta zo ta rusar da ita Allah kiyaye mu abu na karshe ko abu na hudu shine lalle lada baya yuwa ya samu lada wanda aka yi amfi sunan lada abun ubangiji baya yuwa bawa ya samu wannan ladan sai yayi imani da Allah kuma ya yi aiki na gari shine yake bayyana sawabu waylakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan kai canku lada wanda ake samu abun ubangiji baya samuwa sai ga wanda yayi imani da Allah qaruna bai imani da Allah ba wa amila salihan kuma yayi aiki na gari qaruna bai aiki na gari ba dan haka ku shiga cikin taitayen ku abu na karshe shine lalle shi ladan nan baya yuwa bawa ya same shi sai yayi hakuri hakurin nan kuma da bawa zai yi shine hakuri akan biyayyar ubangiji ba wani abu wanda yake bi dadi kazo ka zamna in nan takan yi wata adar tana dan tana jiran ka amma dai ka ba zuciyar ka hakuri kazo ka zamna sallan nan kana da wani abu wanda yana da shi ma muhimmanci a rayuwarka amma dai ka fifita sallan nan ka ba zuciyar ka hakuri kazo ka zamna kai sallan nan ba wani abu wanda yake ake samun shi da sauki kowanne abu da bawa yake yi sai ya bawa zuciyar shi hakuri ya san ya biyayya ta ubangiji ba ta samuwa sai da hakuri haka kin sabawa ubangiji baya samuwa sai da hakuri kowace rai tana so ta saba kowace rai tana so ta yi abin da ranta yake so amma dai za a danne zuciya a bata hakuri ba za a sabawa ubangiji ba a danne zuciya a bata hakuri a zo a yi abin da ubangiji ya umarta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana lokacin da aka halicci wuta an aika mala'ika aka halicci aljanna da wuta an aika mala'ika jibril ya tayi rangadi a cikin gidan aljanna ya huto yace ai ubangiji wallahi ba wanda zai ji labarin gidan aljanna face sai ya shige ta aka ce ya tayi leka wuta yace yayi rangadi a wuta ya huto yace wallahi ba wanda zai ji labarin ta face sai ya nemi ubangijin shi mai tsari da ita yayi abin da zai kare kanshi da shiga wutar jahannama shi aka meda aka ce wa mala'ika jibril ya take komawa ya rangadi da yazo bakin aljanna sai ga an kewaye ta da duk abin da rai take kyamata idawo yace ubangiji shigar ta sai an yi da gaske ko yazo wuta sai ya tarar da duk abin da rai take bukata dai shi aka kewaye wutar jahannama kace to wannan fa al'amarin fa mai azimin ne fa mai shiga yace kusan kowa sai ya shiga wutar jahannama a dubu mutum ɗaya ne za a ware ya shiga gidan aljanna muna cikin dubun insha Allah sai an ware dubu sannan a ce ya sa shiga insha kinan wannan shi yake bayyana mana lalle dukkan abin da bawa zai yi wajibi ne sai yayi hakuri saboda ubangiji yana bayyana mana wala yulqaha illa allazina sabaru wama yulqaha illa allazina sabaru wama yulqaha illa zu hazzin azima ba wanda yake samun gidan aljanna sai wanda yayi hakuri kuma ba wanda yake samun gidan aljanna sai wanda yake da rabo wanda yake mai girma alhamdulillah muna hatan muna kan samun rabo mai girma Allah ya datar da mu ya kara taimakon mu ya kara shiryar da mu ya ya dukkan protofaso din mu a rayuwar mu shine ya za a yi mu kawo wa wannan addinin namu gudunmuwa abinda mun karanta dai Allah ba mu da danshi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta mana iyayen mu da kakannin mu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makoman mu bukatun mu na alheri Allah ya biya mana abinda kuma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amana arziki da suke bar addu'a na nesa da na kusa muna fatan kowa Allah biya bukatun sa ya shiga albarka a cikin shi da abinda ya tsanani a rayuwa muna fatan Ubangiji ya warware shi ya sanya albarka a cikin shi muna tawassali ga wannan zama da muka yi da abinda rai ta kudirce na alkhairi Allah ya tabbatar mata da shi da abinda yake sharri ne na rayuwa ko kuma addinin mu ko kuma iyallan mu muna fatan Ubangiji ya canza mana da mafi alkhairi a rayuwar mu ya sanya albarka a cikin shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك